بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 28 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 41 cikin jerengen darussa da muke yi daga lissafin معالم السنة النبوية وندا الشيخ صالح ابن أحمد الشيخ أحمد صالح ابن أحمد الشامي يتترى حديثا من زال صلى الله عليه وسلم على قلت فيه نسنة مقام بنتها ولو مشاهم وننا كرتمنا مش تأكيد شوى تقريب السنة بين يدي الأمة واتو مشروع إننا كقرن حسن تودا حديثا من زال صلى الله عليه وسلم tsakankanin al'umma sa Allah ubangiji ya samu dace idan ba manta ba muna ta tattaunawa a cikin al-maqsadul awwal a cikin kitabul imani bil yawmil akhir wato littafin da ke magana akan imani da ranar lahira inda malai yake kawo mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke bayani akan lahira da ni'imar da ke cikin ta da azabar da ke cikin wuta da abubuwan da za su faru a taron alkiyama da siradi da ceto da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace zamu tashi a lambar babi na 5 inda yake cewa babu qaumun irtaddu ala adbarihim babun da ke bayani akan labarin wasu mutane wadanda suka juya da baya suka kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan da sun yi imani Allah ubangiji ya tsare mu daga kafircewa Malam yace a lambar tarjuma ta 217 Ana bi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala baina ana na'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim fa qala halumma fa qultu ayn qala ila an-nari wallahi qultu wa ma sha'nuhum قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقره ثم اذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت اين قال الى النار والله قلت ما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقره فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi haka nan wasu sama cikin malamai su ruwaito shi hadisi ne mashahuri cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama Abu Huraira yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce baina ana na'imun wata rana ina bacci haka yago a wannan riwaya akwai wani lafazi a riwayar kushmihani daga cikin masu riwaya Sahih Bukhari da yazo da lafazin baina ana qa'imun maimakon na'imun wajen nunu din nan sai zama qafun shi baina ana qa'imun Ibn Hazm yake cewa wannan riwaya ta fi tabbas domin ta fi dacewa da sauran abinda aka samu a wasu riwayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ne yana tsaye a bakin tafkinsa sai abun ya faru kun kuma ka dauki baina ana na'imun wato an nuna masa mafarki kenan baina ana na'imun ina bacci sai aka nuna mini zai iya daukan wannan fasara ko kuma baina ana qa'imun Allah ya gwada mini gani a tsaye a bakin tafkina sai wannan qadiya ta faru yace idza zumratun sai ga wasu tawaga shine zumra tawagar jama'a hatta idza araftuhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai da na gane su na gane fuskokin su ko na gane kamannin su ko na gane cewa suna cikin musulmai ta hanyar wani alama ko wata alama da ake iya gane su ko kuma na gane su sa cikin mutanen da na rayu da su a cikin munafikai ko waɗanda suka zo suka musulunta cikin mutanen ƙauye waɗanda musulunci bai rada zakatun su ba suka yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kharaja rajulun min baini wa baini sai ga wani mala'ika rajul anan ana nufin mala'ikan da aka wakilta yi wannan aiki sai ya fita ya fito ya shiga tsakani na da tsakanin su wato zai tsaya a tsakatsakin mu yace faqala halumma yace kuyinan yana korarsu wa qultu aina nace su tafi ina qala ila an-nari wallahi mala'ikan yace na rantsi da Allah wutar su tafi qultu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ikan yace wa ma sha'anuhum menene labarin su qala mala'ikan yace innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara ka gansu nan da kake gani a bayanka sun juya da baya sun koma da baya sun yi lubas sun bar musulunci thumma idza zumratun sannan kuma sai ga wasu taron mutane sun sake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza araftuhum har sai da na gane su kharaja rajulun min baini wa baini sai wani mutum ya sake fitowa ya shiga tsakanina da tsakanin su fa qala yace halumma ku zo a tafi qultu aina nace su je ina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala mala'ikan yace ila an-nari wallahi na rantse maka da Allah wuta za su tafi qultu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ma sha'anuhum to menene matsalar su qala mala'ikan yace innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara ai a bayanka sun yi ridda ne sun bar musulunci sun koma da baya fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ganin babu wanda za su tsira a cikin su sai gurgudan raquma batattu hamalun na'ami sune batattun raquma ko raquma waɗanda suke yawo babu mai kiwo dabbobin yasuwa ko wanda suke yawo babu mai kiwo kaga ƴan kaɗan ne an kwata su da asalin garken cito a cikinsu wasu ‘yan kaɗan kamar ‘yan ƙwayanni idan mutum da garken awaki ko shanu ko tumaki wanda za su ɓata a neme su ai hala ƙwaya biyu ne ko uku hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za su tsira a cikinsu ba su wuce gwargwadon haka ba ‘yan dabbobi da suka ɓata ko suka rabu da asalin danginsu cikin taron garkensu wannan hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya daga cikin afradul bukhari muslim ya fitar da shi ba za ka ga yan bid'a musamman yan shi'a rafida suna son hadisin saboda yanzu nan za su ce yawwa da wani ake su sai su ayyana wanda suke ganin ba sa kaunar shi su ce shi ake nufi su ce abubakar ne da umar da aisha da hafsa da abu huraira duk mutumin da ba sa kauna sai su ce wannan hadisin da shi ake ai wutar shi kaga wannan ganganci ne na farko da kuma ƙaryata sauran nasoshi su hadisai baka ware ƙwaya ɗaya kamar sa hukunci yanzu ka ce ka rike wannan kuma a cikin sahih bukhari din da waɗannan da kake fara annabi kuma ya faɗa sunansa ƙarara ya ce wani ɗan aljanna ka ajan nassi wanda yake ya zo da hukunci mufassal ka ɗauki dunƙulalle kana hukunci da shi kuma ku ne kuma da kuke cewa ba ku yarda da sahih bukhari wato ina ranka da kafa hujjar shi kuna cewa ba ku yarda da shi ba kuma ka zo kana kafa hujjar shi sannan kuma hujjar ka zaba abinda ya dace da son zuciyarka ne duk mas'ala in ba a hada hadisanta waje guda ba to za ka yi mata hukunci wanda zai iya zama da kuskure a cikinsa balantana kuma wannan ya ma wuce kuskure ganganci ne da ɗaukar Kano ba gamu domin waɗannan mutane da duk kake faɗa akwai hadisai ƙarara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunayensu ya ce ‘yan aljanna ne su to kana nufin annabi ya faɗi waɗancan maganganun ya zo ya faɗi waɗannan kuma bai san me yake nufi ba kenan kaga akwai rashin darajta maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda muka sha faɗa su hadisai ba a fassara su da molanka wato da a gani na da dacewar ra'ayina ni ga maganganun mutum ko ni wanda ban kai malami a fannin hadisi ba ana fassara su ne da lura da maganganun da malamai masana suka yi saboda in ka ga hadisai kana neman fassara sai ka koma zuwa ga masana nan tun daga su kansu Imam al-Bukhari din da Muslim da irin su al-Imam ainihin wato Abu Ja'far al-Tahawi da irin su Ibn al-Jawzi haka gangaro zuwa kan su Ibn Hajar zuwa kan su Nawawi da Ibn Hajar da Ibn al-Mulaqin da makamantan su waɗannan da maganganun su ake fassara hadisi kamar yadda ayoyin al-Qur'ani in za a fassara sai an nemi mai Ibn Jarir yace mai Qurtubi Abu Abdullah yace mai Ibn Kathir yace mai wana yace su ake neman maganganun su a fassara kamar yadda yanzu a zamanance in ana neman wanda zai magana akan abin da ya shafi tattalin arziki dole a tafi a nemi waye masanin tattalin arziki ana neman wanda zai magana akan tsaro da zaman lafiya dole a nemo waye masani akan harkar tsaro ana neman za a yi magana akan kiwon lafiya dole a nemo masani akan kiwon lafiya kowane fanni akwai mazajinsa bai yiwa ka dauko masanin al'adu ka ce zo ya bada magana akan ilimin kimiyya ko masanin kimiyya ka ce zo ya magana akan harsuna bai yiwa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib kamar ne Ibn Hajar yake fada wanda dai yaje magana akan abin da ba fanninsa bane zai fada abubuwa na ban mamaki to na biyu kenan ba a fassara hadisai da ka mu kiyaye wannan magana ta uku shine sai mu nemi menene malamai suka ce akan wannan hadisan daga ciki zan yanko mana wasu maganganu a tattakaice kana iya komawa littafai kamar Fathul Bari cikin Mujalladi na 11 inda aka rawaito wannan hadisin zaka gansu da yawa zaka yi kuma littafin Ibn Abdul Bari shine At-Tamhidu lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid shi ma zaka ga maganganun da yayi zaka yi kuma Umdatul Qari na ainihin wato Badruddin al-Ain zaka yi kuma littafai da dama na malamai zaka ga abin da suka fada kaman Al-Imam al-Juzi a cikin Kashful Mushkil da makamantansu a takeice Ibn Hajar ya kawo maganganun malamai daban-daban daga cike yake cewa kafin nan a cikin wata riwaya Abu Darda'i ɗaya daga cikin waɗanda suka nakalto wannan labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya manzon Allah ka roƙa udullaha Allah ya ja'alani minhu ka roƙa mana Allah kada Allah ya sanya ni daga cikin irin waɗannan mutanen da za su yarda sai annabi ya ce lasta minhum ka kwatar da hankalinka baka cikin su kaga Abu Darda'i yana cikin irin sabban da ake suka din sa wato as-sabiqun al-awwalun ila al-muhajirin wal ansar saboda haka ba sa ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kore su ba abin da zan iya musu sai dai in faɗa irin yanda bawan Allah na gani shine Isa alaihi salam yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da aka kama kristoci da laifin sun bauta annabi Isa kuma bayan Allah madaukakin sarki ranar alkiyama da Allah ya musu ainihin wato tambaya aka tambaye shi kansa annabi Isa yace ban san abin da suka yi a bayana ba falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim yace ban san abin da suka yi a bayana ba amma ya Allah in ka musu azaba to kai sun cancanta ne in kuma ka musu gafara to kai mabuwayi ne mai hikima a cikin suratul maida annabi yace sai na faɗa irin wannan magana Ibn Hajar da ya kawo waɗannan mantukan sai yake cewa Al-Imam al-Bukhari da kansa ya ce waɗannan mutanen su ne waɗanda suka yi ridda a zamanin halifancin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu sai ya zamana an kashe su a matsayin kafirai murtaddai ko kuma sun mutu a matsayin kafirai akwai su mutanen ƙauyuka da waɗanda musulunci bai zauna a zukatansu ba da annabi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ce sun daina musulunci wasu suka ce ba za su bada zakka ba wasu suka ce su ba za su ci gaba da yin sallah ba sai na Bakar ya yake su da shi da sauran sahabbai waɗannan su ne waɗanda suka yi ridda shi za ka ce annabi har ya gansu ya gane su Abu Sulaiman al-Khattabi shi kuma yake cewa a'a lam yartadda min as-sahabati ahadun waɗanda ke cewa sahabbai ne suka yi ridda to ai mu sani a tarihance babu wani cikin sahabban nan ƴan Makka da ƴan Madina wanda ya ridda a labarin tarihi ingantacce babu wani wa inna martadda qaumun min jufatil a'rab yace wasu mutane ne cikin larabawa masu taurin rai masu kaushin hali su ne suka yi ridda la nusratan lahum fid din wanda ba su taba taimakon addini ba وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين kuma wannan ba dalili bane ka soki sahabban nan mashhurai kace annabi ya ce za a ga wasu mutane waɗanda ma za a gane su ya ma gane su ƴan wuta ne tunda su dai ba su yi aikin ƴan wutan a bayan shi kaga ya nuna ba su bane kin dukkanmu muna tabbacin cewa ba su yarda ba sun ci gaba da addini ne sun ci gaba da kare musulunci da yada shi suka shigar da shi wurare da dama da ya kai wani malamin kuma har ila yau sai yake cewa abinda yake nufi da su wato da annabi ya ce al'ummarsa yana nufin ummatud da'awa mutanen da yake raya zuwa ga musulunci yawan su yafi mutanen da suka amsa to a cikin al'ummatud da'awa din nan akwai wanda ba su amsa ba su ne za a gani a ce za a kai su wuta annabi sallallahu alaihi wasallama aka nuna mai su su ne suka shiga cikin al'umma za su sadado su zo su sha ruwa a tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai malaiku suka ware su wasu kuma suka ce a ana nufin munafikai ne kuma annabi ya ce na gane su kenan wanda ya rayu da su ne to waɗanda ya rayu da su a Madina akwai munafikai waɗanda babu imani a zakatansu sun yi imani suka yarda laqad kafartum ba'da imanikum waɗanda Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu yashhadu qad nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga Allah ya ce makareta ne amma suna rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su sun ce mushi ai mu ma mun yi imani to sune za a tantance sura na alkiyama daga cikin musulmai sune annabi ya gansu har ya so a tausaya musu a kyale su sai a ce a ba za a kyale su ba a cikin wannan maganar wanda yake ce magana ibnu abdul bari yake cewa da munafikai da masu aikata munanan laifuffuka na sabo waɗanda Allah ya hana da ƴan bid'a yace duk a wannan yankin suke saboda kai da kake kokarin tuhumar wasu da suka mutu da imani kai ne ya kamata ka tsaya ka duba ka ga shin zaka tsira ka damu da kanka tukuna ina ruwanka kamar yanzu misali a ce ne ai gonta na shirin za ta kwace wasu filaye za ta rushe wasu gidaje sai kuka fara cewa yawa ai anguwa kaza ne kuma kai ma ka san baka takarda fili a hannunka kaga ya kamata ka fara tunani ya za a yi naka filin ya tsira wataƙila ka yi gidanka kwaya ɗaya ne ko na gado ne ma ko kuma kuna da haɗaka a kai in aka rusa baka ma san inda za ka kwana ba waɗancan da kake jin haushi suna da arziki mai yawa suna daina lashi su fita ka saka talakawa muke da zarar an ambaci wani shugaba da zai kwace dukiya sai mu ce za a kwace dukiyar masu kuɗi za a tsaya ta sama ta jin daɗi gashi nan muke ƙara shiga cikin tsiya su kuma sa ta ƙara arziki ta yaushe muke wannan fatan talaka na rashin imani yana so wai a tsaya ta masu kuɗi wai su dawo irin shi Allah bai taɓa tsaya ta su dan ka ji daɗi ba sai ya ga dama ko mun gane to irin wannan shine irin wannan tayin da ƴan shi'a suke yi kullum suna ɗauko wannan hadisi suna cewa ai an ce ma za a kori wasu daga tabki gaskiya ne an ce haka amma babu hadisin da ya ayyana ya ce wani hadisin dai hadisan sun faɗi siffar ne shine siffar ridda siffar rashin tabbata akan addini to kai kuma waɗanda ka kosa ka ce ƴan wuta ne ba su ridda ba sun tabbata akan addini kai ne hala in aka bincika aka bi keke da keke kai ne ba mai addini mai kyau ba Allah ubangiji ya tsare mu wannan take sai kenan kwarai game da wannan hadisi wanda yana nuni zuwa ga hadarin ridda da hadarin mutum ya bar addininsa da haka wajibi ne kai ta addu'a ya kai dan uwa musulmi neman Allah ya tseratar da kai ka mutu da imaninka sannan yana tabbatar da akwai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ji hadisi da yawa a baya akan sa kuma cewa ba kowa ne zai sha ruwan ba sai waɗanda suka mutu da imani sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu fatayi Allah ka sa mu na cikin wanda za su sha wannan ruwa babi na gaba malai yace babu tahdhir minan nari babun tsoratarwa jan kunne game da al'amarin wuta malam yace an nu'man ibn bashir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fa qala an-nu'man ibn bashir yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba yana cewa anzartukumun nara nabi yace a hirdinku ina jan kunnanku game da wuta ina tsoratar da ku game da wuta ina jan kunnanku game da wuta an-nu'man yake cewa fa ma zala yaquluha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana fada yana maimaitawa hatta law kana fi maqami hadha la sami'ahu ahlus suqi yace wallahi har ya zama da a ce yana tsaye a nan inda nake tsaye ne to da mutanen kasuwar can yana tsaye nesa da wata kasuwa yace yadda annabi ya dinga maimaitawa yana daga murya daga nan inda nake da a ce anan yake da mutanen kasuwan nan sun ji abin da yake fada hatta saqatat khamisatun kanat alaihi inda rijlai har wani mayafi da yake ganka fadin sa sai da ya fadi a kusa da kafarsa wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne ruwaito shi da Bazzar da Baihaqi da Hakim da wasu malamai dukkanin su ruwaito shi hadisi ne tabbatacci yana gwada mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake matuka wajen tsorata da al'ummar sa game da hadarin wutar jahannam domin jahannama bala'i ne da ba a taba ganin irin sa ba kisa Allah yake cewa innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita ya Allah duk wanda ka shigar da wuci wuta ya Allah ka gama tabar da shi babu tabewa kamar shiga wuta mun ji wani hadisi da ya gabata cewa ranar alkiyama da Allah yake cewa za a zo da wuta wato waji a yawma idin bi jahannam mala'iku ne su 70,000 haka za su dinga janta tana ja suna ja da kyar za su kawo ta filin alkiyama saboda bala'in ta za a kawo ta ne kuma don kowa ya gani ya shiga ta ta insha Allah ka dare mu saboda haka bala'in wutar jahannama wani bala'i ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani da kun ta yin kuka ba za ku yi dariya ba to abin da yake daidai abin da yake wajibi ga musulmi shine ya guji duk abin da ya san zai kai shi ga aukawa cikin wannan mummunan bala'i ya guji shirka ya guji sabo ya guji fasikanci ya guji saban Allah ya yi riko da ibadar Allah ya yi riko da tauhidin Allah ya yi riko da addu'a da neman tsira da neman tuba da istighfari Allah ka sa mu tsira wannan hadisi Allah yana gwada mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin huduba domin wannan hudubar huduba ce ta sallah kamar yadda yake a wasu riwayoyi kamar yadda wasu riwayoyi suka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam hudubobinsa da yake na sallar Juma'a yana magana ne akan abin da ya shafi lahira da abin da ya shafi tsoratar da mutane daga saban Allah ko biye ma duniya yana yawan tuna musu lahira da abubuwan da ke cikin tashin hankali shi sa yake yawaita huduba da sotu qaf saboda labarin lahira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai huduba sallar Juma'a ce ko Idi ko sallah ire-iren wannan bai taba yin irin abin da yanzu ake yi dinnan ba shine wai mutane su maida dandalin huduba ko mambarin huduba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su maida shi dandalin fashin baki wallahi tallahi jama'a wannan abu ne muhudar baya cikin addinin Allah da diyya duwarsa da shahararsa a cikin ahlus sunna ba kuskure ne idan wani dalili ko wata bukata ta sa za a yi so ɗaya ko so biyu babu nufi amma ya zama wannan shine shi'ar shine abinda ake yi kullun wallahi tallahi ba a karatu yake ba wannan rudin shedan ne da jarabawa da Allah ya mana mu ahlus sunna dole mu gaya kanmu gaskiya kuma me ya kawo wannan shine na farko canza huduba da aka yi ake yi da Hausa saboda kowa ya gane to saboda Hausa za da sauki kowa sai ta faɗa abin da ya ga dama amma da Larabci ne ai ba kowa zai iya wannan fashin bakin da Larabci ba da dole shi ya tsaya aya da hadisi dole mu tsaya aya da saboda ba kowa da Larabci shi nuna yadda zai iya fashin baki akan siyasa da tattali da kidnapping da kaza da zabe da shari'ar tribunal duk wannan abubuwan ba kowa ne bakin fata dan Najeriya limami da zai iya fashin baki akan su Larabci ba kowa bane amma tunda ya hada cewa ya hada hadisi kaga zai iya karanta su to amma tunda aka bure aka ce ai tai shikenan na biyu kuma shine biye ma malamai suna biye ma jahilai suna biye ma talakawa da ustazai da yan zafin kai da yan zuwa masallacin su saboda duk waɗannan mutanen abin da suke so kenan ba sa so su a ga musu laifin su zikira mutane su suke zuwa masallaci sallah idan liman zai ce bari ya huduba yau akan abin da yanzu ake yi na rashin arziki a masallacin kaga mutum ana huduba juma'a yana bugawa yana cewa muna masallaci ne muna masallaci ne wannan bai da juma'a ba bai da juma'a mutum ya dinga ratsa cikin mutane yana taba kafadar su ko abu makamancin haka ko ga samari sun tari gefe waɗannan suna fira abun su wannan suna fira kamar gaurin aure kowa da babbar gashi ya rate da duma duk waɗannan ba su da sallah to da liman zai ji huduba a kansu haushin shi za su ji sun fi so ya zo ya aika wa da shugaban kasa sako ya aika wa da gwamna ya aika wa America sako zuwa ga wasu can da ba su san abin da yake ba ga wanda aka tara suka musu wa'azi baka musu ba ga wanda aka tara suka musu wa'azi baka musu ba kana aika wani sako wanda bai san abin da kake ba to duk mafi yawan mu abin da muke so kenan a ci uban wasu mu a kyale mu saboda ka sai liman mun suke biye mana suna yin wannan shiri ta wannan ba hudubobin juma'a bane ba haka annabi yake ba jama'a ba haka magabata suke yi ba dole mu ga wa kanmu gaskiya mu tuba kawai mu daina ba daidai bane hudu ba juma so ake ka zo ka mutane wa'azi ka tuna musu Allah ka tuna musu tauhidi ka tsotar da su game da shirka ka musu labarin lahira labarin kabari ka tsotar da su daga abubuwan da za su kawo musu matsala ranar alkiyama kafirci shirka taurin bashi gulma sata zina kisan kai rashin biyayya aure rashin biyayya iyaye waɗannan abubuwan da idan kana yin su ranar alkiyama matsala ne shi ya kamata a dinga mutane hudu ba kai haka annabi yake amma zuwa cewa ga wani sakonni ko ga wasu maganganu wannan duka kirkira ne kuma har yanzu kana jin huduban malamai da suka san abin da suke yi ba za ka ci suna yin wannan ba ka je ka ji huduban da ake a harami ai kowa takamar shi yace maka ko a makka za ka taba jin wannan huduba ana yi da tsawaita huduba da mutane suke ai wajen awa uku ana huduba sai ka ce wani abin nan wani taron seminar huduba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun gajera ce yace ma gajarta huduba da tsayin sallah alama ce ga fiqhul liman amma ga duk ba haka muke bane ka fara mutane jawabi har su manta farkon su manta karshen har jawabin ya fita akan sa har su kosa ka gama wannan kai musu huduba gajeriya sakon zai daki zuciyarsu kuma ba su manta ba mako guda za su yi suna tana shi amma sai malami ya zo ya mutane huduba ya tsawaita zance har a manta me ake yi wannan duka ba sunna bane duk wanda yace zai kara wannan kuma sai dai kawai ya taka maka ne ka je karanta a cikin kitabun Zadul Ma'ad Ibn Qayyim yayi magana akan yaya hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yace dukkan hudubun shi suna magana ne akan sha'anin lahira da sha'anin kabari da tashin alkiyama da aljanna da wuta da ceto da sakamako da ire-iren su Nabi sallallahu alaihi wasallam bai yin irin waɗannan hudubobin da mutane suke ka jira abin da yake faɗa hudubarsa in ka ji an ce ga wata huduba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai tsayi to zaka ga cewa huduba ce kamar abin da yanzu mu muke ce malacca lacca ko wa'azi kamar hudubar shi akan dujal kaga an ce ai bayan sallar asubahi ya fara ta of course ba juma'a bace ke har aka kai magariba yana yi kuma ita ma labarin lahiran ci ita ba labarin duniya ba mu yanzu mun fara mu bude mu da labarin duniya labarin duniya kuma da kuma ko ina ana yi shi zaka ji shi in ka je ka bude FM zaka ji ana yi in ka zauna zaka ci dan wake zaka ji ana yi in ka je teburin mai shayi dama gidan shi in aka je zaman makoki za a yi in aka hada a kasuwa za a yi an shiga kira fa duk ko ina ma ana yi to kuma duk a gama wannan kuma a zo masallaci ma a yi jama'a wani irin bala'i ne wannan shikenan mu ba za mu ji dadi ba sai dai kawai mu ta jin takeici labarin karin kudin mai labarin buga bom labarin kaza kuma shi za a zo a sake akan mumbai mutane har kaga suna side talk suna wato suna ta'aliki Allah ya kyauta malam ya sake cewa al-fasl al-khamis fasali na biyar sifatul jannati wa bayanu ahliha siffa aljanna da bayani akan yan aljanna Allah ka sa muna ciki malam yace babu awwalu man yaqra'u babal janna babun da zai bayyana mana farkon mutumin da zai kwankwasa kofa aljanna wato manzon Allah kenan sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama malam yace an Anas ibn Malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana aktharul anbiya itaba'an yawmal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal janna annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni na fi dukkanin annabawa yawan mabiya ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga taron wasu jama'a sun taho har ba har sun hade da sama ba a ganin karshen su sai ya fara fatan cewa Allah ya sa wannan al'umma ta ci sai kuma ya ga ashe al'umma annabi Musa ne bayan nan kuma sai ya ga al'umma shi sun taho kuma sun ninninka waccan al'umma ta annabi Musa a yawa annabi Musa shine yake da al'umma ta biyu a yawa bayan al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkanin wani annabi yawan al'umma da haka yana daga cikin baiwar da Allah ya mana da ya sanya mu a cikin mabiya wannan manzo mai girma Allah mun gode ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ana awwalu man yaqra'u babal janna ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofa aljanna ma'ana bayan ma an gama hisabin an haura siradi an ceci waɗanda za a ceta mutane za su zo su taru a kofa aljanna din ai cincirindo an rufe kofofin gaba ɗaya babu inda za a shiga har a lokacin kamar da hadisan suka nuna mutane suna cikin tashin hankali da tsoro kafa a ce a dawo da su tunda gashi dai sun haura amma dai har yanzu bala'i bai kare ba ba a shiga aljannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho a buda masa hanya har ya je bakin kofar sannan ya kwankwasa sannan mala'iku su tambaya su ce wane ne yace ni ne wane sai su ce yawa dama an ba mu instruction cewa kar mu fara budewa kowa sai kai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a fara budemawa shi zai fara shiga sannan al'ummarsa al-aqrab fal-aqrab kai ma ka san duka ka cikin al'ummarsa ba kai ne a kusa ba tukunna ko ka san dole sai ya shiga da su Khadija su Fatima su Abubakar su Umar waɗannan su ne a tsawon farko sannan kuma dai haka kowa gurgurda aikin shi gurgurdan kusanci shi da haka in kana son ka samu kusanci sai ka kyautata aiki sannan kuma sauran al'ummomi da sauran annabawansu a wata riwaya ta wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda zan yi ceto a cikin aljanna daya daga cikin nau'o'in ceton shine a ita kanta aljanna din annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shiga zai nemi alfarma a kara wa wasu grade wani wanda aka bashi wata kila da an bashi ne kawai a cikin a filin aljanna kawai ga yinan dai a tsakar anguwa bayi da gida ko kuma an bashi wani dan karamin voice quota haka sai annabi ya nemi a kara mishi ko an hada su biyar a daki kamar hostel ko mun gani to annabi zai nemi a kara musu matsayi shine ceto a cikin aljanna fil jannati lam yusaddaq nabiyyun min al-anbiya'i ma suddiqtu nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi da aka gasgata irin yadda aka gasgata ni yawan wanda suka gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi yawan al'umma duk wani annabi saboda tun fiye da shekara 1400 har yau gasgata shi ake ƙara imani da shi ake ƙara shiga addinin ake kuma kun tana mun karanta a baya yace Allah ya mishi alƙawarin cewa duk inda hasken rana ke zuwa sai addinin nan na musulunci ya kai duk yayyan makiya duk sharrin masharanta duk bala'in America da Isra'ila da Faransa da Jamus da duk ta'addancin da suke yi da wanda suka yi da wanda suke yi yanzu din da muke magana sanan sa ta'addanci a Palestine ubangiji Allah ya kai musu dauki Allah kuma ya musulma garin su da wanda za su yi a nan gaba duka ba zai hana ba sun yi iya ta'addancin da za su yi sun kawar da gwamnatin musulunci ta ƙarshe a duniya yau shekara 100 amma musulunci bai daina yaduwa ba hasali ma yana yaduwa inda suke yanzu America a Ingila a Jamus a Faransa a ko'ina ana samu wanda suke musulunta dan radin kansu ba ma wanda ya musu wa'azi to kuma za a wayi gari kamar da Allah ya yi wannan alƙawari sai alƙawarin ya cika su kuma Yahudawa kamar da Allah ya musu alƙawari cewa la tufsiduna fil ardi marrataini wala ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal adhiyar duk wani alƙawarin da Allah ya musu ya tabbata akan su sai Allah ya yi sa an yi daga-daga da su a ƙarshen al'amari za su gama iya zaluncin su da tara makaman su da rashin imaninsu in kana ganin abin da ake hankalinka sai ya tashi irin rashin imanin da suke wa musulmin da suke Gaza Larabawa Falastinawa al'amarin sai hankalinka ya tashi ga kuma duk duniya ta kyale su su yi ta kansu Allah ubangiji ka zama gatansu to wannan gasgatawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka za ta baje duniya ko ina wa inna min al-anbiya'i nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid nabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai annabin da a cikin annabawa mutum ɗaya ne gel ya amsa mishi wa'azin shi akwai mutum biyu akwai mai ɗan tarin jama'a da basu kai cikin masallacin nan ba nabi sallallahu alaihi wasallam yace haka annabawa ba su ta wucewa kowa da al'ummar shi wa yace wan nabiyyu ma'ahu rahatu wan nabiyyu ma'ahu rajulani wan nabiyyu ma'ahu rajulun wan nabiyyu ma'ahu laysa ma'ahu ahad wani annabin ya wuce da ƴan taron mutane wani ya wuce da mutum takwas wani da biyar wani da bakwai wani da biyu wani da mutum ɗaya nabi ya ce kai wani annabin ma babu mabiyi ko ƙwaya ɗaya har ya gama wa'azin shi babu wanda ya tuba ya bi shi ya gama iya aikin da Allah ya kusha ma babu wanda ya yarda a haka ba su ta wucewa shi kuma zalla sai islama ya zo da al'umma ta toshe ko ina a rasa masa katsinki saboda yawa al'ummarsa wani ya daga cikin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa to shi sa ladan shi ya fi na kowa domin duk wanda ya musulunta da aikin da ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamashin lada saboda shi ya kawo mishi wannan alkhairi ina fata mun gane wannan hadisi muslim ya rawaito shi malam ya sake cewa babu na'imul janna lam yakhtur ala qalbi bashar, babun da ke bayani akan cewa ni'ima aljanna babu wani dan adam da zai iya hararuta. Dan abin da aka bamu labari, an bamu labarin abin da zamu iya fahimta ne a nan duniya, a hakan ma zaka ji kanka na nema ya buga in ka ji an bato ta ni'imar. To sauran abubuwan an boye, saboda an tafada ba za ka iya ganewa ba sai wanda ya gani. Malam ya ce Annabi Hurairata radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu ta'ala, Allah yana cewa cikin hadisul qudsi, a'adattu li ibadis salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce na tanadar wa bayina nagari ma la aynun ra'at, abinda ido bai taba gani ba, wala uzunun sami'at, abinda wani kunne bai taba ji ba, wala khatara ala qalbi bashar, abinda wata zuciya bata taba hararo shi ba. Annabi ya ce Allah ya ce zukhran, wato tanadi ne, taska ce ta arziki iri iri, balha ma utli'tum alaihi, ka rabu da abinda aka gaya muku, abinda aka gaya muku ba komai bane, abinda aka gaya mana na ni'ima aljanna wannan ba komai bane in ana kwatantawa da abinda aka boye. Thumma qara, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, yace babu wani rai wanda ya san abinda Allah ya boye na ni'imar da ya boye, min qurrati a'yunin, abinda ke sanya sanyin ido, jazaa'an bima kanu ya'maluna, sakamakon abinda bayin Allah na gari suke aikatawa. Allah ka samu cikin su. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, wanda yake bayani akan tsananin ni'ima wanda tafi karfin asuffanta, shi za aka faɗa mana daidai abin da zamu yi rikewa. Malam ya sake cewa babu shajaratun fil jannati dhilluha mi'ata ani, babun da ke bayani akan wata bishiya a cikin aljanna wadda inuwarta tafiyar shekara 100 ce, fadin inuwarta. An Sahal ibn Sa'ad, daga sahabi Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'ad ibn Malik, haka sunan shi yake, Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'ad ibn Malik al-Khazraji as-Sa'idi, ɗaya daga cikin ya sahabbai yara ƙanana wanda san da Annabi sallallahu alaihi wasallama shekarunsa ba su kai 20 ba, ya daga cikin da suka dade a duniya. Hasali ma shine ƙarshen sahabin da ya rasu a garin Madina a shekara ta 91 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana daga cikin mutane a cikin sahabbai wanda suka yawaita aure, ya yi aure a rayuwarsa sau 15, wasu sun mutu ya maye gurbinsu, wasu ya sake su ya sake auren wasu. An ce ya taɓa zuwa wata gaisuwar jana'iza ya ga mata wajen su 9, in ba na manta ba a labarin, duka zawarawa ne da ya taɓa saki, kuma duka suka zo suka gaishe shi, ce baban wane, ina gajiya. Allah ya jarabce shi da wannan yawan auri saki haka. Allah ya kyauta, Allah ya ƙara masa yadda. Ya sahabi ne cikin mutanen Madina, cikin jarumai wanda suka halarci Badar. Shine yake ce mana ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace inna fil jannati la shajaratan, lalle aljanna akwai wata bishiya, yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahayin doki zai yi tafiya yana gudu akan abun hawa shekara, da zai iya tafiya shekara 100 ba zai kure inuwarta ba. Idan ka ga wannan dole ka je ka ce wace irin bishiya ce wannan, shi yasa wasu abubuwan sai aka boye kai ba a faɗa ba. Dan ka je ka kareta sai kai asara, sai ka zama matsiyaci in ka kareta ka rasa gaba daya. To saboda Allah yana tausayin mu, sai bai gaya mana ba, dai ya mana isharori. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana isharori. A cikin wata riwaya aka ce wasu suna cikin inuwa ma ba su san wasu suna ciki ba. Misali yanzu inuwa daga nan abin hawa shi tafiya, ko da a ce tafiya wuni guda ne, a ce duka inuwa ce, ai ga ba da rai ka san daga nan anguwar da muke, misali ka isa ka sa abin da yake a nan kwarin dan goma, idan ka haura titi ne baka san me yake ciki ba, baka san waye yanzu yake daidai inda wuri kaza ko wuri kaza ba. To yana kuma ga tafiya shekaru masu yawa haka. Babu suqul janna, babun da ke bayani akan kasuwa aljanna. To malamai sun yi maganganu akan to me zai samar da kasuwa kuma aljanna. Sai ka kalli cewa ai kasuwa wuri ne da ake zuwa idan ba ka da wani abu ka je ka nemo ka siya. To su kuma yan aljanna babu abin da suka rasa, sai ka me zai kai su kasuwa? Sai ka suka ce wannan kasuwa kawai kamar dai wani club ne da ake taruwa, ana yin kaman baje koli kaman irin kaso duniya da ake aka trade fair kaga abubuwa ba dan ka siya ba sai in ka gona biya baka sha'awa kawai sai ka siya wasu suka ce ai saboda shi kanshi zuwa siyayya wata ni'ima ce cikin ni'imomi yanzu ma kana da wadata da zaka je kai siyayya ai mu musa haka yanzu ko inda ake cikin yanayin nan ni'ima ce cikin ni'imomi a ce kana da wadata siyayya hasali ma yan gayu suna da abin da suke ce ma wato shopping cikin harkokin holewa da sharholiyarsa akwai shopping kamar da wani za a ce me abin da kafso sai ya ce shopping at tasawuk kawai ka zuba kudi a aljihu ka hau jirgi ka tafi Dubai ko Jidda ko Los Angeles ko Paris ka je ka dinga yawo kasuwa mall kana shiga kana fita duk abin da ranka ya ga dama kawai ka bada kati a ɗibi kudi kawai ka siya ka cire container ka dawo ba ku ka da buƙatar wani ma abin ka manta ka siye shi da za a sace ma ba ka sani wannan sharholiyar to akwai ta aljanna ba ma irin wannan bace ta musamman ce ana zuwa kasuwa aljanna shine wannan hadisin da bamu labarin kasuwa da abin da ke faruwa a cikin ta al-imamu abinna abul abbas al-qutubi a cikin al-mufhim ya tattauna akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Anas yake cewa an Anas ibn Malik kala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace inna fil jannati lasuqa lalle a cikin aljanna akwai wata kasuwa ya atunaha kullu jumu'atin duk ranar juma'a ake zuwa cin wannan kasuwa an zabi juma'a saboda rana ce mai falala duk da yake al-lahira babu irin wannan lissafin na karewar duniya amma an sanya wa ranakun sunaye dan nishadi ba wai yadda mu yanzu kullun yanzu goben juma'a tayi to yawan juma'ar da ke cikin rayuwarka sun rawu kana nan kana jira ƙarshen wata yayi kada albashi ka karba watan nan na karewa kwanakin ka da suke raguwa kana nan kana wai ka gana birthday shekarunka sun karu to ka sani ƙara kusanci kake da kabari to lahira ko babu wannan saboda ka babu bukatar wannan lissafin babu sa rana babu ka ba mutum bashi a ce a rubuta duk babu duk wata rigima babu ko a ce an sa mutum wani mukami akwai tenuwa malamin Hausa sai fara baka lissafin saura kwana kaza duk babu wannan ko saboda ka babu bukatar sanya rana ko an saka ne kawai don nishadi dan a ce yau juma'a ce dan nishadi ba dan za a je sallah ko rawu ba yace fatahabbu rihu shimal sai wata iska mai kanshi wanda ake ce rihu shimal sai ta dinga yawatawa tana tashi kamar yadda ka san kanshin turaren wuta an antara waje yana tashi fatahasu fi wujuhihim wa thiyabihim sai ta dinga mannuwa iskar mai kanshi tana mannuwa a fuskokinsu da tufafinsu fayazdaduna husnan sai su ƙara kyau wa jamalan su ƙara ainihin yin kyau fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala idan suka tashi komawa gidajensu sai aga sun ƙara husnan wa jamala mutum ya fita gidan shi kafin ya dawo sai aga ya ƙara kyau ya ƙara fitowa dan luwai-luwai da shi fa yaqulu lahum ahluhu sai iyalai su dinga cewa mazajan wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala mun rantse muku da Allah kun ƙara kyau bayan da kuka fita fa yaquluna wa antum sai su ce mutanen gida ai kuma haka wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala kuma kun ƙara kyau malam yace babu sifati khiyamil janna babu da ke bayani akan siffar khiyam shine kamar rumfa rumfunan da ake zama na fira a cikin aljanna Allah ka sa mu samu malam yace an abi musa al-ash'ari anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala daga sahabban manzon Allah Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafatin wata hema wata rumfa a cikin aljanna an yi ta ne da lu'lu'u mujawwafa wanda aka fafe cikin lu'lu'u haka za a shige shi kamar ka shiga ɗakin gilashi nabi yace arduha 60 milan fadinta tafiyan mil 60 fi kulli zawiyatin minha ahlun la yarawna al-akharina a cikin kowane kusurwa kowane cubicle akwai wasu iyalai suna tashar holiyarsu basu ma san da wasu a wajen ya tsufu alaihimul mu'minuna mu'minai na ta kekkewayawa tsakankaninsu wa jannatani min fiddatin ga wasu aljannata ku kuma guda biyu na azurfa aniyatuhuma wa ma fihima dukkanin kwanukan wannan aljanna da kofunan cin abinci duk abin da ke cikin su na kayan alatu duka na ainihin wato abin nan ne na azurfani wa jannatani min kaza da kuma su aljannu na abu kaza abu kazan shine zinariya aniyatuhuma wa ma fihima suma da ginin da simintin da gilasan da gadajen da kujeru da tibunan da ke cikin su da bandaki da closet da komai da ke cikin su duka na zinariya ne haka kwanukan cin abinci haka murahu haka risho haka komai wa ma fihima da duk abin da ke ciki annabi ya ce wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr abin da ke shiga shamaki tsakanin mutane da su ga Allah ubangijin sa a wannan lokaci shine mayafin girma ala wajhihi fi jannati adnin wanda Allah ya yafa a fuskar sa a aljanna da yake ce ma jannatu adnin wato a lokacin ana shirye-shiryen Allah madaukakin sarki zai bada dama ɗan aljanna su ganshi wanda bayan an ganshi sai an manta ma gabaki ɗaya ni'imar da ake ciki ganin Allah din ita ce ni'ima mafi girma da ɗan aljanna za su samu Allah ka sa mu samu malam ya sake cewa babu ma fi dunya min anharil janna babin da ke bayani akan abin da ke cikin duniya akwai wasu koguna da tekuna a duniya waɗanda asalin source ɗin su daga aljanna ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda muslim ya ruwaito daga abu huraira annabi yake cewa sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nilu kullun min anharil janna da kogin sayhanu da kogin jayhanu da kogin furatu da kogin nil maliya da ake cewa da Hausa annabi yace kullun duk waɗannan min anharil janna suna cikin kogunan aljanna source din su daga aljanna babu naharil kautsar babun da ke bayani akan kogin alkautsara malami sa da sabani akan shin alkautsara ita ce alhaud koko abu ne daban-daban shi dai alhaud mun ji cewa tabki za a sha ruwan sa ne kafin a shiga aljanna shi kuma alkautsar da Allah ya ce inna atina kalkautsar shi kuma bayan an shiga aljanna ne to kaji magza na sabanin shin wancan ruwan ne na aljanna ya leko har ya fito waje koko daga waje ne yake supplying zuwa aljanna suna da linkin ko ba su da shi kaga kogi guda daya zai iya zama sunan shi a wani gari daban sunan shi a wani gari daban amma yana da linkin daya a ce a nan sunan shi kamata in ka tafi kuma wani gari a ce sunan shi kogin luko misali to haka babu laifi dan an ce sunan shi a waje a filin alkiyama sunan shi alhaud a cikin aljanna kuma sunan shi alkausar dan haka malamai suka yi wannan sabanin amma dai kamar yadda muka sha fada kai dai abin da ya kamata ka rike kawai shine yaya za a yi ka tsira in ka tsira duk wannan labarin zaka ga tabbacin shi ka kyale malamai da wannan kwakwalwa da su ta yi kai dai sun ga maka falala ko bai kokari kai aikin da zaka tsira an Anas qala lamma urija bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila samai qala yayin da aka yi mi'raji aka haura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa cikin sama qala sai yace ataitu ala naharin ha fatahu qibabul lu'lu'i mujawwafan nazo na ga wani kogi ha fatahu gefansa gabarsa qibabul lu'lu'i an yi mishi wani wato kamar a ce demarcation kamar a ce an yi kankare ko an yi wani abu da zai tare shi wanda yake na lu'lu'u mujawwafan wanda aka fafe cikinsa ana ganin cikin fa qultu ma hadha ya jibril yace jibril wannan fa qala yace hadhal kautsar wannan shine kogin nan da Allah yace ya baka inna a'tayna kal kautsar shine kautsar wannan naka ne ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin qala aw ta riwaya yake cewa hadhal kautsar alladhi ataka rabbuk fa idha tinuhu aw tibuhu miskun azfar yace wannan ita ce alkausar da Allah ubangiji ya baka annabi yace da na duba sai naga fa idha tinuhu sai naga taban da ke kasar ruwan aw tibuhu ko kuma kanshin da ke tashi daga ruwan miskun azfaru wani miski ne mai laushi wato ko dai zaman laushin kanshin irin soft scent ko kuma laushin yashin yashin almiski duk wannan da ya karin ni'ima ne da nuna wato falar da Allah madaukakin sarki ya manzansa sallallahu alaihi wasallam babu abwabul janna babin dake magana akan kofofin aljanna guda takwas da ake cewa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi yace man anfaqa zawjayni fi sabilillah wanda ya ciyar da abu guda biyu iri daya kamar kwano biyu na abinci ko buhu biyu na masara ko buhu biyu na shinkafa ko kabaki biyu na kunin azumi ko kulli biyu na dabino ko mun gane zawjayni abu iri daya guda biyu ko ka zo kai sadaka da kwallon kankana guda biyu wato duk abu da ya zama kwaya biyu ka bada daya ka kara ko ka bayar duka guda biyu ko kai sadaka da sutura iri daya guda biyu kai don Allah duk wanda ya haka nudiya min abwabil janna za a kiraye shi ta kofofin aljanna a ce ya abdullah hadha khairun ya kai bawon Allah ga alherin da kai zo ka ci gajiyarsa annabi ya ce faman kana min ahlis salati du'iya min babis salati wanda ya zama a nan duniya shi yafi damuwa da ibadar sallah yawan nafilfiri yawan sallar farilla ko yaushe yana sahun gaba shine tahajjudi shine sallar dare kullun yana shafa'i da wutri yana yin salloli da ake cewa asnanur rawatib to wannan yana daga cikin min ahlis salah du'iya min babis salati sai a kira shi ta kofar da aka kebance wa masu kula da sallah wa man kana min ahlil jihadi wanda ya zama soja ne mujahidi du'iya min babil jihadi yayi jihadi sai a kira shi ta wannan kofa wa man kana min ahlis siyam wanda ya zama kuma cikin ma'azumta yana yawaita azumi na nafilfili bayan ramadana kullun litinin da alhamis kullun a kwanakin haske shine azumin ainihin wato tasu'a da ashura shine azumin muharram shine azumin kaza shi kuma du'iya min babir rayyan sai a kira shi ta kofa ar-rayyan kofar masu koshi wadanda suka ji kishi a duniya Allah ya canza musu da koshi na sharruwa nan za a kira shi wa man kana min ahlis sadaqa wanda yake yawan sadaka wanda shi kuma dai sanda aka ce allazi wahidin zai bayar a taimaka zai bayar a taimakawa marayu zai bayar a taimakawa masallaci zai bayar a taimakawa gajiyayyu za a kai wa na asibiti wa na babu likafani wa na gidan shi babu abinci wa na marayu sun hana shi sakat kana taimakawa kullun go shi kuma du'iya min babis sadakati sai ya kira shi ta kofar sadaka qala abu bakrin sai na bakar radiyallahu anhu da yaji wannan karatu sai ya ce bi abi wa ummi ya rasulullah na baka fansar uwata na baka fansar ubana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ala man du'iya min tilkal abwab min darura ce ai ba matsala bane ai bana ganin wata falala ta musamman dan an kira mutun ta kofa daya ya shiga fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha ko zai yi a ce akwai wanda za a kira shi ta kowace kofa yanzu sai an raba mai hankali ma rasa kofar da zai shiga qala na'am nabi ya ce kwarai kuwa wa arju an takuna minhum kuma kai abubakar kana cikin wanda za a kira domin kai mai sadaka ne kai mai sallah ne kai mai azumi ne kai mai jihadi da daga ga tambayar mu tashi mun ji labarin abaka da hadin nan to kuma kana can wani kedari da kai kana cewa wai wasu ne suka canza jini kai ta kanka wallahi ya kai miskini ka ji yanzu ga hadisi kwaya daya cikin hadisi da yawa da suka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana sayyidina abubakar matsayin dan aljanna ba ma dan aljanna ga magari ba dan aljanna wanda za a kira shi ta dukkanin kofofi a ce ya zo ya shiga ta duk inda ya ga dama babu sifatu zar'il janna babin da ke bayani akan siffar noma a aljanna kamar yadda muka je magana akan kasuwa zaka fara tunanin to me ya kawo kuma noma a aljanna wannan yake mai wahala wannan yake mai rikici wannan yake mai kasada zai kasa dukiyarka ba zo da ka samu abin da kake nema ba ga yan bandit sun yawa ga barayin masara su kare tun tana tsaye ko me zai kawo wannan fitina aljanna na duke to amma wani abu ne na ƙarin ni'ima da kuma alƙawarin da Allah ya cewa duk abin da yan aljanna suke so zai musu bari mu ji hadisin malam ya ce ana bi hurairata radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawan yuhaddis wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da karatu wa inda hu rajulun min alil badiya ga wani bakauye kuma bako ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce anna rajulan min ahli aljannati ista'adana rabbahu fi zar'i nabi ya ce wani mutum cikin yan aljanna ana zaune lafiya aljanna sai ya je neman wata alfarma ya ce ya Allah ni na so a bani dama zan yi noma wani tsohon manomi da hala a ran duniya ko ya yi oho zai ce na so a bashi dama zai yi noma fa qala lahu sai Allah ya ce mishi alasta ni ma shi da ita ba bawan Allah me ka rasa alasta fi ma shi ita ashe ba duk abin da kake so ka samu ba qala bala yace gaskiya ne ya Allah duk abin da nake noma na samu walakin ni uhibbu an azra amma ni dai in ka bani dama ya Allah ina na so in noman nan qala sai Allah yace fa bazara to je ka kai je ka yi shuka ko je ka yi dashi fa ba yana zuwa yayin shukan fa badara tarfa nabatuhu wastifa'uhu wastiwa'u kafin ya kifta ido da yin shuka abin da ya shuka ya riga ya fito ya yi girma ya yi ya kai girbi kafin ya ce bismillah kai Allah ya riga ya gama mishi wastihsaluhu ya kai lokacin girbi fakana amsalal jibali kuma sai ya ga gonar ta yi yabanya kaman wasu duwatsu in ma masara ce in ma shinkafa ne in ma riɗi ne in ma duk abin da ya ga dama ya shuka ya shuka kan ya ga dama ya shuka lemo da kwakwa da dabino wanda suke shekara shekaru ba su yi ba ko to kafin ya rufe idan sa ya kifta sun girma sun isa harvesting sai ya gansa haka sai yadda suke fa yaqulu Allah sai Allah ya ce mishi dunaka ya ibnu adam ce to kai dan adam gayi nan abin da kake na fa innahu la yushbi'uka shay'un kai dai haka ni Allah na yi ka babu abin da ke kosar da kai eh kaga duk da fa an ce mishi inna laka fiha inna laka alla tajua fiha wala ta'ara lalle a cikin aljanna nan an maka alƙawarin ba za ka ji yunwa ba za ka rasa sutura ba to me yana ka yi nan noma dan ba nan noma ne dan a samu abinci an ce babu yunwa babu tsareci ka je kana bakanka wahala to duk da haka ga ina an ƙara maka a cikin ni'ima walakum fiha ma tashayyi anfusu wa talazzul ayu wannan bakawai da yake zo ne sai ya ta'aliki fa qala al-arabi wallahi la tajiduhu illa qurashiyyan aw ansariyyan yace na rantsa da Allah din da ka wannan mutumin mutumin Madina ne ko mutumin Makka yace fa innahum ashabu zar'in sune manoma amma nahnu falasna bi ashabi zar'in mu mutanen kauyuka ba ruwa mu da irin wannan noman fa da yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tuntsa yadda da ya kaga irin kauyukan su ba irin namu bane su kauyukan su kiwo kawai suke kiwon raƙuma ƴan birni mutanen Madina su aka sani da kiwo da noma su kuma suna noman sai mutanen Makka suka zo suka zauna da su sai suka koya musu wannan ɗabi'a sai da mashi za ya ce to din da aka yi dan bariki ne mutanen Makka ko Madina shi ne zai wannan magana a lahira amma ba ka bi su mutanen ƙauye ina ruwan su to hala shi ko mutumin ƙauyen shi ba ya ce a bashi dabbobi ko kowa da irin nashi kowa da irin nashi wannan hadisi yana nuna cewa dan adam bai gushewa da ɗabi'arsa a yadda yake ba ta sakin shi wato ko arziki mutum ya tashi irin arzikin ɗabi'arsa zai akwai yanzu dan fulani da inda kake tunanin arziki abin da yake tunanin arziki shine ya tara shanu shi kuma saurayi dan birni shi kuma yake ganin arziki ya tara jeans jeans kala kala da waya mai tsada da irin kwamakwaman takalmin da yake ja da kyar kamar sabon soja da mu shi kawai kenan kowa arziki irin tunanin shi ne arziki shi ko shi kuma yanzu attajiri wanda ya san me kasuwa arziki a gurin shi ne harka ta budi mishi duk kamfanoni su bashi babban dila na gari ya zama yana harka ba ji ba gani wayar shi ma ta kusa guda goma wannan na amsa wacce wannan na amsa wacce to shi kuma manomi shi ma zai ga abin da yake so na arziki shine a ce sto din shi ya cika da abinci sto din shi ya cika da taki can kuma gona ga yabanya ta kai ta kawo to haka shi sa sai wannan irin wannan magana kuma wannan yana nuna babu laifi dan an sunfanta mutane da ɗabi'a da take ta yi galaba a kansu kaga ai ba kowa ne a garin Makka ko Madina yake noma ba amma wannan ɗabi'a ta yi galaba a kansu kamar da ce Kano garin kasuwanci amma ba kowa ne dan kasuwa a Kano a ce Zaria birnin ilimi ko ba kowa ne malami a Zaria ba ko a ce ɗan Zaria mai mata ne ba ka ake cewa ba a ce ɗan Kano barayi ne wannan duka zolayar juna ake amma ai mutanen kirki sun bi barayin Kano yawa sannan mutanen da ba su baruwansu da mata sun bi wanda suke maita mata a Zaria ba haka bane to babu laifi dan ka siffanta mutane da irin siffar wani ɗaya daga cikinsu a ce ƴan gari kaza duk kaza ne ɗabi'arsu kamar yadda shi wannan mutumin ya zubanta sannan kuma yana nuna falalar kana'a wadatuwa da kadan da Allah ya fara ce mishi kai ba ka samu duk abin da kake so ba to wannan yafi falala da ya kamata mutum ya tsaya iya nan sannan kuma ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai yi magana da ƴan aljanna har ya tattauna da su inda kaga wannan dan aljanna ne Allah ya yi magana da shi har suna tattaunawa yana fadan abin da yake so Allah kuma yana mishi abin da Allah yake so ya yi masa dan ya ƙara yardar da shi ya ƙara masa ni'ima zamu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi